Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka da fatan kuna cikin koshin lahiya. Masu iya magana dai kan ce rana ba ta ƙarya. To gashi kuwa a kwana a tashi yau Allah ya kamu ranar da muka yi alƙawarin fara kawo muku shirin podcast mai suna daga Laraba na kahwar sadarwar Media Trust mai wallafa jaridar Aminiya da Daily Trust wanda za ku riƙa saurare ta intanet. Kuna tare ne da Halima Jimrau da sauran abokan aiki.
Gaskiya muna cikin damuwa. Ai ba laifi bane dan Igbo ya zama musulmi. A gani na, muna da yancin yin addinin da muke so. Kowa yana da yancin zabar abin da yake so dan amfanar rayuwar shi.
Shirin da zamu fara kawo muku a yau ta cikin wannan podcast akan rayuwar kabilar Igbo musulmi ne a yankin Kudu maso gabashin Najeriya. Akwai 'yan kabilar Igbo musulmi masu tarin yawa a Najeriya, to amma mahi akasarinsu suna zaune ne a arewacin Najeriya maimakon jihohinsu na asali. Saboda gudun tsangwama da rashin adalcin da suka ce ana nuna musu a jihohin nasu na asali. Duk kuwa da cewa musulunci ya daɗe da shiga yankin kamar yadda za ku ji. Shekaru fiye da 150 kenan da ake yin musulunci a yankin da kabilar Igbo ke zaune a Kudu maso gabashin Najeriya. A Najeriya akwai jihohi biyar na Igbo da suka hada da Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu da kuma Imo.
I am Barrister Suleiman Sheikh Yusuf Njoku. I am from Umedi Abale, Ihetafo-Ugwu, Ahazu Mbise.
Sunana Barrister Suleiman Sheikh Yusuf Njoku daga garin Umedi Abale a karamar hukumar Bayelsa a jihar Imo. Shekaru fiye da 150 kenan da ake musulunci a ƙasar Igbo. In zan iya tunawa, musulmin farko ɗan Nsukka ne. Akwai wata matar da shekarunta uku kenan da rasuwa, ta rasu tana da shekaru 130 da wani abu. Ta musulunta ne bayan ta bi ɗan uwanta zuwa arewa. Haka ta musulunta. Saboda haka, musulunci na da daɗaɗɗen tarihi a ƙasar Igbo. Idan ana maganar musulunci a ƙasar Igbo, garin Nsukka ne farko, sannan garin Afefo. Daga nan ya yadu zuwa Imo. Tarihin na nan, muna da musulmi da yawa, amma matsalar saboda kuncin da suke fuskanta, waɗansu daga cikinsu na buya, inda wasu kuma bayan sun zama musulmi sai su yi zamansu a arewa. Muna da masu ɓoye musuluncinsu, na lura da hakan lokacin da na zama limami. Da yawansu ba sa bayyana kansu, ni lauya ne, kuma ina ganin kundin tsarin mulki a sashi na 38 sakin layi na 1 da sashi na 10. Da na 100 gaba daya sun ba kowa yancin yin addinin da yake so. Mahaifina shine marigayi Alhaji Yusuf Njoku, musulmi ne. Kenan a musulunci aka haife ni. Ba ni ne dan fari ga marigayi Alhaji Yusuf Njoku ba. Alhamdulillah. Saboda haka muna cikin musulunci tun daga wancan lokacin har yanzu. Mahaifina shine babban limamin masallacin Eken Garu a karamar hukumar Abo Mbaise. A gidanmu mahaifina ya auri mata uku. Mu ƴaƴansa maza 10 ne, kuma dukan musulmi ne. Da su ma matan mahaifin namu, dukansu su uku. Akwai yaya mata guda uku a gidanmu, sun yi aure, su ma dukansu musulmi ne da iyalansu. Ni kaɗai ne limami a gidanmu, sarayen uwana suna wasu ayyuka na daban. Akwai wasu mutane da ba sa son a nuna musulunci a fili, saboda ƙiyar da suke yi wa addinin.
Shin koyaya 'yan kabilar Igbo mahiyarin jaye da ba musulmi ba ke ɗaukan sauran 'yan uwansu Igbo musulmi a yankin? Ya suke kallon su? Ya kuma suke ganin addinin da suke yi?
Well, my name is Reverend Father Dr. Mekanguke. Good. And the nature of the masquerade is that...
Wannan wanda kuka ji muryar shi wani babban hada ne. Mai suna Reverend Father Dr. Emeka Ngoke na sashen nazarin addini da al'adu na Jami'ar Najeriya da ke Nsukka UNN ya yi bayani akan matsayin Igbo musulmi a yankin da kuma yadda waɗanda ba musulmi ba cikin al'ummar Igbo ke ganin 'yan uwansu musulmi. Wadan ya kwatanta hijabi da irin wani tufahi da ake saka ma dodanni a yankin su. Yace suna da dodanni a yankin, suna saka wani babban kyalle mai rufe huskar su gaba daya, amma akwai dan huji kadan a daidai huskar domin wanda ke cikin kyallen ya rika ganin gaban shi. Gaskiya akwai kamanceceniya sosai tsakanin lullubin dodon da kuma hijabi, inji Fadan. Ya ci gaba da cewa musulmin ‘yan kabilar Ibo ‘yan kaɗan ne kwarai, kuma demokradiyya mulki ne da ke tabbata ga ɓangaren masu rinjaye. Bai dace su musulmi Ibo su rika neman abin da ba zai samu gare su ba in an yi la'akari da yawansu. Musulmi ‘yan kabilar Ibo na ɓaɓatu da yaɗa labaran kawai ne domin su ribaci abin duniya daga wurin ‘yan arewacin Najeriya masu ƙarfin siyasa, tunda su ma musulmi ne, inji Fadan. Sannan ya kammala da cewa a gaskiya musulunci addinin ‘yan tsiraru ne a cikin al’ummar Ibo, ba shi da ƙarfi a cikin al’ummar Ibo, inji Reverend Father Dr. Emeka Ngoke. A binciken da jaridar Daily Trust ta gabatar a yankin na Ibo da ke kudu maso gabashin Najeriya, an bayyana halin kunci da rashin tabbas da 'yan kabilar Ibon ke ciki sakamakon kasancewarsu musulmi a Najeriya.
My name is Alhaji Chief Ismaila Ibrahim Odumebulem from Army Fake Ologia. I'm an indigenous. Yeah, I'm the son of Alhaji Ibrahim Odumebulem, the people that built this.
Sunana Alhaji Chief Ismaila Ibrahim Odumebulem daga Army Fake. Ni haifafen nan ne, kuma mahaifina shine Alhaji Ibrahim Odumebulem, ɗaya daga cikin waɗanda suka gina wannan masallaci shekaru da yawa da suka gabata. Matsalolin da muke fuskanta a nan suna da yawa, amma bari mu fara da na farko. An ƙona wannan masallaci sau hudu a cikin shekara guda. Na farko, wani ɗan acaɓa ne ya samu matsala da 'yan sanda a wata haɗar hanya saboda ya ƙi sanya takunkumin rufe baki da hanci, har ta kai ga 'yan sanda sun harbe shi. Amma kafin ka ce kwabo, 'yan iskan gari sun rugo sun cinna wa masallaci wuta, kai ka ce masallacin ne ya yi laifi. Mu ba mu ma san abin da ke faruwa ba, sai dai muka ji labari cewa masallaci na ci da wuta. Muka taso muka zo, amma ba mu ga kowa ba sun gudu. Na biyun kuma a watan Afrilu ne, akwai wasu 'yan arewa da ke zuwa suna kasuwanci a wajen masallacin, har wani lokaci mutane kan taru a wurin. To sai 'yan iskan gari suke zuwa wurin suna tayarwa 'yan arewan zaune tsaye suna musu kwace. Irin suke jira wani abu ya faru su auka wa 'yan arewan. Har suka cinna wani ɓangaren masallacin wuta. Amma a wannan karin sarkinmu ya taimaka wurin yaƙar ayyukan 'yan dabar. Na ukun kuma, 'yan iskan garin ne suka kawo farmaki, amma musulman da ke kusa da masallacin suka kora su. Na hudu shine lokacin zanga-zangar 'yan SAS da aka ƙona ofisoshin 'yan sanda da dama da sauran wurare. To a wannan lokaci ne aka ƙara ƙona wannan masallaci. Kafin zanga-zangar ta 'yan SAS, gwamna Hope Uzodinma ya zo ya yi gyara a masallacin. Amma suka zo suka ɗauke janareto, suka sace kayayyaki, kuma suka ƙona wurin gaba ɗaya. Yanzu ina jin nauyi in sake komawa in nemi gwamna ya sake gyara mana masallaci. Mun ɗauki matakan gyara, kuma muna fatan wata rana Allah zai yi ikonsa. Mun kuma matsar da masu yin kasuwanci daga masallacin. Wataƙila taron kasuwar da ke gaban masallacin ne ke jawo 'yan dabar don su samu wani abu a wurin masu yin kasuwancin. Daga nan har take kaiwa suna ƙona masallaci.
A cikin irin abubuwan musgunawa da cin zarafin da ake yi ma Ibo musulmi, musamman ma mata masu hijabi, idan an gan su suna wucewa, akan tsokane su da kiransu Hausawa, Boko Haram, dodanni, wani lokaci ma ana kiransu da 'yan zagon ƙasa. Kai hatta 'yan mata 'yan makaranta ba a barin su saka hijabi, sai dai su yi shiga iri ɗaya da ta 'ya'yan waɗanda ba musulmi ba.
In the challenges that our children are having getting in this Enugu state, being a Muslim, because our school is not functioning again. So
daga cikin irin ƙalubalen da 'ya'yanmu ke fuskanta, kasancewarsu a cikin wannan jiha ta Enugu a matsayinsu na musulmi, akwai zuwa makarantar kristoci saboda makarantarmu ta islamiya na rufe yanzu. Shi yasa 'ya'yanmu suka koma makarantun kristoci, a can ba sa barinsu ta saka hijabi, ballantana kuma ɗan mayafin da za su suturta a cikinsu. A matsayinsu na musulmi, sai dai su sa ɗan gajeren skirt da riga
mai dan hannu kuma babu hijabi a karan kaina na taba tashi na je makarantar da na sa ƴaƴana na ga shugabar makarantar na roke ta na ce da ita ƴaƴana makarantar islamiya suke zuwa yanzu dan tana rufe ne shi yasa suke zuwa makarantar kristoci dan bana so su yi zaman banza in bar su ba sa karatu saboda basu kai munzulin da za mu bar su su tafi arewa su kadai su yi karatu ba ni dama sauran ƴaƴana suna gama primary anan sai mu kai su a Figbo akwai makarantar secondary a can ta islamiya idan sun gama kuma maimakon su zo Enugu su yi jami'a ba ma barin su domin daga sun hadu da su sai su dauki irin dabi'un su saboda haka sai mu tura su arewa shi yasa duka ƴaƴana arewa muke tura su su yi karatun su na jami'a akwai wanda ke Zaria a jihar Kaduna dayan yana Maiduguri daya kuma yana kasar Sudan kawai saboda muna so su sami ilimin addini mu ba su ilimin addinin Islama ta yadda ko bayan ranmu za su ci gaba da rayuwa a cikin musulunci
to amma wani dan jarida dake Nsuka mai suna Chinedu Aro ya karyata bayanan musulmi yan kabilar ta Ibo da cewa ba gaskiya suke hodi ba yace ba a kiran su dodanni ko Hausawa a jihar Enugu yace yana hodin haka ne saboda yana da abokai da yan uwa a cikin su babu wani bambanci ko nuna bangaranci tsakanin musulmi yan kabilar ta Ibo da kuma Ibo kristoci kai da ma masu addinin gargajiya duk Ibo Ibo ne komai namu tare muke yi inji dan jarida Chinedu Aro to sai dai kuma matan nan da kuka ji ta yi bayani kafin dan jarida Chinedu yayi magana ta kara da cewa hatta a asibiti ma'aikata na nuna bambanci tsakanin musulmi matan Ibo da kuma Ibo matan da ba musulmi ba
idan kika saka hijabi kika je asibiti za su yi miki magani amma ba za su kula ki kamar yadda suke kula sauran ba kawai za su barki a can gefe su yi ta kula da sauran har sai kin fara sakewa don haushi kin kama hanya za ki yi tafiyarki sannan za su fara yi miki magana su ce ki dawo ka gane wannan haka yake muna fuskantar kalubale ai ba laifi bane dan Ibo ya zama musulmi a gani na muna da yancin yin addinin da muke so kowa yana da yancin zabar abin da yake son yi dan amfanin rayuwar shi
ita ma Khadija Haruna malamar islamiya a Afikpo ta ba da shaidar cewa wata rana ta je banki sai mai bude kofar shiga bankin ya tambaye ta shin ita mace ce ko namiji da ta yi kokarin nuna mishi cewa abin da ya yi kuskure ne sai ya taso kamar zai buge ta sai da waɗansu mutane da ke wurin suka shiga tsakani ta ce su da ke saka niqabi kiri-kiri ake kiransu Boko Haram a cikin kasuwa in ji ta hijirar da 'yan kabilar Ibo musulmi ke yi daga kudu zuwa arewacin Najeriya na nuna bijirewa zaman kaskanci da rashin adalcin da suka ce an dade ana yi musu a yankinsu na kudu maso gabashin Najeriya to sai dai duk da bayanan cin mutunci da musgunawa da izgilancin da kuka ji Ibo musulmi maza da mata sun hada da bakinsu ta cikin wannan podcast mai ba ma gwamnatin Imo shawara na musamman akan al'amuran yada labarai Nwapa Modestus ya karyata abinda musulmin yan kabilar Ibo suka fada inda yace a wani lokaci ma an taba zargin gwamnatin jihar na Imo da cewa yana hihita musulmi akan kowa a jihar da taken da naji ana yi ma Najeriya cewa kasa ɗaya al'umma ɗaya da gaske ne da Ibo musulmi za su yi hwama da irin waɗannan abubuwa na tsangwama da suka ce ana yi musu to wai me ma dokar ƙasar Najeriya ta ce ne game da haƙƙin zaman mutum a yankin shi na asali ko mi ƙanƙantar addinin shi kuma ko mi ƙanƙantar ƙabilar shi wanda ya amsa mana wannan tambaya shine Ma'ruf Muhammad Yakasai lauya dan rajin kare haƙƙoƙin bil'adama a Najeriya
to kundin tsarin mulki na Najeriya sashi na 38 ya ba duk dan Najeriya iko da haƙƙin zama a duk inda yake komai kankantan addinin shi ko kabilar shi ba tare da tsangwama daga wurin wani dan adam ko wata hukuma ba ba wai doka ce ma ta jiha ba kundin tsarin mulkin kasa ne ya tanadar da haka kuma duk wanda aka tauyewa haƙƙi yana da ikon ya nemi haƙƙin sa yana da ikon ya tafi kotu akwai abin da ake ce masa fundamental right enforcement ya je kotu domin a tabbatar mishi da haƙƙin shi. Ya tabbata sashe na 38 na kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 ya baiwa duk ɗan Najeriya dama ya zauna duk inda yake so, ya kuma yi duk addinin da yake so ba tare da tsangwama ba. Saboda haka su kafa kungiya a tsakanin su a kungiyance, su rubutawa gwamnatin jiha, su rubutawa hukumomin da abin ya shafa kamar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa, National Human Rights Commission, wanda akwai ta a kowace jiha ta Najeriya, da kuma kungiyoyi masu zaman kansu domin kare haƙƙinsu. Kuma za su iya zuwa kotu domin kare musu haƙƙinsu na 'yan ƙabilar Ibo masu addinin Musulunci, kuma suna so su zauna a ƙasarsu ba tare da tsangwama ba.
Masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na podcast daga Kahwar Media Trust mai wallafa jaridar Aminiya da Daily Trust. Da fatan kun ji daɗin wannan shiri na podcast. Ku kasance tare da mu ranar Laraba mai zuwa da izinin Allah, domin ku ji mu da wani sabon shirin daga Laraba. Yanzu a madadin abokan aikina Muhammad Awal Sulaiman da Bilkisu Ahmed da Sagiru Kano Sale wanda ya taimaka mana, da ma babban editan wannan kafa ta Media Trust Naziru Mika'il Abubakar, da shugaban sashen yaɗa shirye-shirye ta kafar intanet Muhammad Kabir Muhammad, waɗanda suka taimaka mana da shawarwari. Ni Halima Jumrau ke sallama da ku, ku huta lahiya.